Saurare barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com masu gabatarwa
Murtala Faruk Sanyinna
tare da ni Maryam Dauda.
Kamar yadda muka saba a duk kowace ranar Juma'a, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu da nishadi da dai sauransu. A yau 25 ga watan Oktoba na shekarar nan ta 2019 za ku ji tattaunawar da muryar Amurka ta yi da wata matashiya mai gabatarwa a wuraren bukukuwa.
Kin san aka ce mace MC ne, mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace kai wannan sana'a. Ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ya kamata a lura da abin da yake iyawa. Ni misali ma ina son in yi kira ga matan Arewa da sai su boye a gida. Sace a'a su ba za su sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado. To yanzu lokaci ya canja.
Bayan haka za ku ji hirar da Baraka Bashir ta yi da Musa Gambo wani da ke harkar koyar da fina-finai. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na daren jiya mun fara kawo muku hirar da murya Amurka ta yi da Adam A. Zango akan tallafin karatun da ya ba wasu dalibai a jihar Kaduna. Ko menene dalilin sa?
Na farko da zan iya cewa kan abin da ya ja hankalina na yi wannan abin ba wani abu bane illa yadda naga cewa abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya an fi amfani da gyara da baki ba a aikace ba.
To muna tafe da duk waɗannan hirarrakin sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe.
Madalla da farko za mu fara da hirar da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi da wata matashiya mai suna Aisha Yunusa Adamu mai gabatarwa a wurin taron bukukuwa. Aisha ta ce ta yi wasu sana'o'in a can baya amma saboda tana sha'awar abubuwan nishadi yasa ta shiga harkar MC. Ga dai hirar da Baraka Bashir ta yi.
To da farko zaki gaya mana sunanki da kuma irin sana'ar da kike yi.
To assalamu alaikum. Da farko dai sunana Aisha Yunusa Adamu wanda aka fi sani da Aisha MC. Na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fi fice shine sana'ar da nake yi na MC, wato wanda ake nufi da Master of Ceremony. Kowa ya san me MC ke nufi. MC suke kawata biki. Idan an je biki suke ga mutane yadda za a yi. To da ma'ana dai MC kowa ya sani ita ce wannan spice din da ake bayar rabada ma biki saboda biki ce dadi.
To ga kin mace, wani irin kalubale ake fuskanta a wannan sana'a ta MC?
Tabbas hakika haka yake. Kin san aka ce mace MC ne, mutane da sai su ta mamaki cewa ya za a yi mace ta yi wannan sana'a. Ni kuma akwai abin da na yarda da shi shine duk wanda yake tasowa ko yaro yake tasowa ya kamata a lura da abin da yafi iyawa. Sai a maida shi a matsayin sana'a. Kin san turawa sukan duba me ye fashion din yaro, me yafi so yayi, sannan sai su maida shi su building career akai. So hakan nan na fara saboda ni mace ce mai magana cikin yan uwa da sauransu. Nace miki in ana bikin ma ba a ganni ba bikin bai cika ba. Akwai kalubale sosai game da wannan aiki na MC gaskiya. Misali mu da muke arewa ana ganin kaman duk macen da ke wannan aikin ba ta da kunya ne ko ba rashin kunya bane. In kika duba kasashen nan Etare da kudanci haka duk mata suna irin wannan sana'a. A nan arewa ne ake tunanin wani abu babban kalubalen ma da nake fuskanta shine wani lokaci bikin namu na dare ne kamar lokacin zamanin nan da ake yawan yin dina da sauransu sai kiga dina ya kai har karfe 12 dare ba a tashi ba wani lokaci har ɗayan dare ma to duk sanda zaki dawo ke kina zaune ne a cikin unguwa na Hausawa wanda sai dai a ga kin wuce fit karfe 12 dare karfe 1 dare in ba wanda ya san me kike yi ba ya fahimce ki sai a ce kin fito yawo ne misali irin kalubalen da muke fuskanta kenan yawanci a lokaci ana tunanin kawai yawo kake yi ba aiki kake yi ba to kin dai ji babban kalubale sannan kuma again another kalubalen da muke facing shine maza da yawa suka tsorata saboda za su ce duk macen da ta iya wannan magana haka a gida ma controlling ɗinta zai zama da matsala amma dai rashin fahimta ne duk ya kawo wannan aikin MC ba wani aiki ne da ya saba shari'a ba kuma ba wani aiki ne da yake daban da wani sana'a ba misali in ke kina magana a cikin mutane ne wanda take aiki a gidan radio ko gidan TV fa ita ma ai jama'a take yin aiki kuma miliyanta ake ji kuma yawanci zaki gani in kina so ma kina iya boyewa rika jin muryar ki kawai so aikin MC yana da amfani sosai kuma akwai babban kalubale amma alhamdulillah
sannan me yasa kika zabi sana'ar ta MC
inda ya ja hankali na in fara wannan sana'ar shine na lura na iya magana misalin ana taro abin ya fara ne daga gida ainihi idan muna biki ko suna sai in fito sai in ce to amarya za ta shigo da sauransu so sai na fahimta cewa ba na da jin kunyan idan mutane zan iya magana a gaban mutum 200 300 500 har 1000 yake har 1000 ba so sai naga me zai hana mai da sana'a tunda dama a arewa akwai ƙarancin irin wannan masu wannan sana'a misali maza sun fi yin shi to mata ma ɗaya ku ne za ki gani a cikin wannan sana'a sai kawai na ce to ila hanyar abinci na ne wannan da farko na fara dan yi kadan a biki inda zan je a dan bani 5,000 10,000 har abin da ya shahara yanzu dai gaskiya mutane da dama sun sani da wannan sana'a aka si ma da yawa in ba a ce MC ba a ganewa kuma na dade ina wannan sana'a gaskiya zan kai kimanin shekara 12 ko 13 ina wannan sana'a saboda ka yarga ya zama jiki na dade ina wannan sana'a
jawadalla wannan sana'a ta mu dai ta aikin MC gaskiya ba ka buƙatan kowani jari yana buƙatan kai dai ka kasance wanda ya iya magana kuma magana mai ma'ana ne a cikin mutane saboda akwai taron jama'a da in ka je ka tunkare su dole ka san me zaka gaya musu ba wani jari gaskiya sai mu ce maganar mu ita ce jarin mu amma buƙatar kawai shine inda zaki rika kashe kuɗi shine fa dole ki rika kwalliya kina sa kaya na ado na zamani saboda zaki tsaya gaban mutane ki kuma yi magana sannan kuma ya kamata ya zama na kin ba su sha'awa to kin dai ji saboda haka maganar ita ce jarin mu
to menene kuma alfanun wannan sana'a taki wani irin kira zaki wa mata musamman matasa
wannan abu dai ba abin da zan ce su san barka aikin MC yana da babban alfanu sosai saboda ni a rayuwana misali sai in ce miki ni ba abin da na taba yi wannan na ji dadi a rayuwana irin wannan aikin inda mutane sun san dadin aikin nan wallahi tallahi wasu ma sai sun abuje za su zo su koye shi saboda aiki ne wanda baki da bukatun wani jari sai dai ki dauki kanki ki je venue ki je ki maganan ki na awa 2 awa 3 ki anshi kudin ki wanda yake halaliyan ki ne ba tare da wani kin wahala sosai ba saboda haka wahalan shi ba wani mai yawa bane kuma amma wallahi samun shi alhamdulillah duk wanda take aikin MC zata iya gaya miki cewa aiki ne mai sauki wanda da mutane sun san dadin shi kan gaskiya da basu bari an bar su a baya ba kirin da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nemi na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki in ka zauna fa zaka ga zama saboda haka matasan arewa misali su ne wa'ansu za su ga ba sa son yin aiki suna da son jiki a wannan sai dai ya zauna oshi ta bashi in babu rabuwa akwai mutuwa in babu mutuwa ma wata rana sai a hankali sai labari saboda haka matasa akwai bukata su tashi su fuskanci kalubalen rayuwa su samu nayi sana'a ita ce hanya mafi daidaita yanzu aikin gwamnati ma in kun duba zaki je kina aikin gwamnati salarin da ake biyan ki ba lalle ne ya rika miki hidimar da kike so ba, amma sai an hada da sana'a. Saboda haka matasan arewa, don Allah ku bude idanunku. Ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne, matan arewa, da sai su boye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba, sai dai su lalle su kace a gefen gado. To yanzu lokaci ya canza.
Abokina likitan waka arewa special sauti, likitan waka arewa special sauti, na baka waka ka zo ka kaka ya ka zo mu shego hautin ran talata, likitan waka arewa special sauti.
To kafin mu je ga cikakkiyar tattaunawar da muryar Amurka ta yi da Adam A. Zango akan tallafin karatun da ya bada kwanan nan, yanzu bari mu tabo batun masu harkar fina-finai. Musa Gambo na ɗaya daga cikin jagorori a wata makarantar koyar da harkar fina-finai, wanda ya ce sun buɗe makarantar ne bisa tsari irin na ƙasar Amurka. Gabar ka Bashir da ƙarin bayani.
A shirinmu na nishadi yau bakwanci ba muka samu.
Sunana Musa Gambo, ina ɗaya daga cikin jagorori na Classical Film Modern Academy and Classical Entertainment Link.
A gaya mana da Hausa, academy shin ce ya ce ko makaranta?
Makaranta ce.
Ta me?
Ta koyar da sana'o'in harkar fina-finai.
Yaushe aka bude wannan makaranta?
Wannan makaranta an bude ta 2016 aka bude ta.
2016
na.
A beja hankali ka bude makaranta na koyan film.
Saboda akwai future ahead da nake gani. Saboda kuma na ga mutanen ba sa shiga cikin wayannan harkoki, wanda harkoki ce wanda za ta ba wa jama'a aiki.
Idan ka ce ba sa shiga cikin harkokin, shin harkokin fina-finai ko harkokin buɗe makarantar koyar
fina-finai? Harkar fina-finai ma mutanen mu ba duka suke son ta ba. Saboda culture da al'ada, saboda wasu ba da ilimi suke shigar ta ba. Amma duk yayin da aka ce ta shige ta da ilimi, to tabbas za a samu alheri a gare ta. Shine dalilin da yasa muka ce to bari mu taimaka mu ga yadda za mu saka wannan makaranta domin ta taimaka wa jama'a su samu ayyuka.
To shekara kusan uku kenan da aka buɗe makarantar nan, an yaye wasu daga cikin ɗalibai?
Mun yaye ɗalibai, amma ɗaliban da muka yaye na mawaka ne.
Mawaka?
To yanzu ne muka so mu fara yaye ɗalibai na harkar fim.
To su mawakan koya musu ake yadda za su yi waka?
Koya musu ake yadda zaki waka, yadda zaki karya harshen ki. Ai sai an koyi ta wai ba da ka saka sai yake shiga ta.
Amma kuma da dama ni zaka ga yawanci da nake tattauna da su, wasu su ce baiwa ce.
Baiwa ana cewa baiwa ce. Amma waka in dai har zaka dauke ta a sana'a, to gaskiya sai ka koyi ta. Saboda ma mu yadda muke waƙoƙin mu da yadda ake yin sa a ƙasashen duniya ba ɗaya bane.
To a makarantar ta ka su mawaƙan ana koya musu yadda za su yi waƙa fanni-fanni ne, kaga kamar akwai hip hop, akwai blues,
duk gaba ɗaya kowane fanni muna koya musu. Duk fannin da kake so shi za a koya maka. Muna da malamai professional wanda za su koyar da
kai. Su malaman abin da suka karanta?
Malaman kenan abin da suka karanta, su kuma abokan su music.
A ina aka samu waɗannan malaman?
Malaman mun ɗauko su daga wasu daga Abuja, wasu suna zuwa daga Lagos. Amma gaskiya babu a nan Kano.
Babu a
nan. Malam bamu da su a nan Kano, amma mun ɗauko su daga Lagos za su zo mu biya musu kuɗin jirgi su yi karatun su koyar su koma.
Na watannin ko ko duk ranan da za a yi?
A'a. In yanzu misali aka ce kana da class, za mu kokari mu biya maka kudin jirgi
ka zuwa.
Duk zuwa kai ko ko kuma.
Wannan makaranta nawa ake biya kafin a koya mutum waka?
Ba tsada, ya danganta da abin da za ka koya. Akwai har 60,000. Akwai har 500,000, ya danganta da abin da kake so ka koya.
Na'am. To idan mutum ya kammala wannan karatu a makarantar ka, diploma ce ko certificate?
Daga akwai certificate da akwai diploma. Amma shi na music har yanzu muna neman accreditation ɗinsa wajen MBTC, shi ba mu same shi ba. Amma akwai professional da zaka zo kai na wata uku, na wata shida, na shekara.
Ita wannan makaranta kenan sai da aka je aka masa register under MBTC?
Sai da muka ji.
Yanzu kenan makarantar ta ka
gwamnati ta san da ita abantacciya ce, gwamnati ta san da ita. Akwai dai yan department da muke neman accreditation da har yanzu muna nema ba a gama ba. Amma wasu an yi, wasu ba a yi ba.
To kuɗi nawa aka zuba kafin a gina wannan makaranta? Saboda abin da ka na gan shi ka zo da shi a zamanance.
A'a, wannan kuma ai sirri ne. Shi ka zo ji sirri ne. Shi ka zo ji, a'a, wannan ai sirri ne. Sirri ne.
Baka so ka samu?
An dai yi kokari, amma shi sirri.
Yanzu ka ce wa waƙoƙi kawai, yaushe za a fara nafi-nafi ne
ƙarshen wannan watan Allah da July din nan za a fara shi.
Su kuma da me za a koya musu?
Akwai masu yin acting, akwai masu yin me yake ce masa cinematography, akwai masu yin editing, akwai wanda za su yi filmmaking, suna da yawa. Kusa-kusa.
To wannan makaranta ai ta akwai wata irin ta koko wannan ita ce da ta farko da ta bambanta da ragowa.
Akwai a jihar Kano ya akwai. Akwai gaskiya akwai a Kano. Akwai a Kano, akwai a Lagos, akwai a Abuja.
To tunda aka bude wannan makaranta an shekara kusan uku. Na tabbata ba za a rasa fuskantar wasu ƴan ƙalubale akan hanya ba.
Ƙalubalen da ake samu shine zaka ga yaro ya fara sai daina.
Ya biya kuɗi.
Ba wai bai biya ba, amma sai kika koya daina zuwa.
Ana neman jin me dalilin da ya sa ba ana bibiya?
Ana bibiya, amma zaki ga yaro ya ce a ko an hana shi a gida ko kuma dai a to wasu dai makalar da gaskiya a gida ne.
To da za su faro ba daga gidan ake ba su kuɗi su zo su faro ba?
Eh mana wasu daga gidan za su zo a fara sai kiji sun ce kuma ai sun samu admission yanzu a ko biyu ke ko zari za su canza course.
To banda wannan sai wace matsala aka fuskanta?
Matsala da muka fuskanta muna son dai gwamnati ta shigo cikin harkar. Gwamnati ta taimaka ta shigo shine za a sami ayyuka su baye ta wajen samari. Matasa su ne jigon ƙasa. In dai matasa suna da abubuwan yi, kin ga mu tsarin da muka yi wani American System of Education muka shigo da shi makaranta. Kana makaranta muna sa ka ayyuka muna biyan ka.
Ayyukanmu.
Yanzu misali a ce makaranta ta saka za a yi film, za mu iya saka assistant director kamar kana training, a wannan za mu ringa biyan ka. Za mu ɗauko professional director, yawa za mu biyo kaɗai wannan ka zama kai ga professional director ga kuma kai as a trainee director. Wannan trainee director ɗin duk inda ka je kai za mu biya ka.
Wato yana kenan ya kwaikwayi yadda shi
ainihin babban director yake, yawa
ana koyar da shi kuma ana biyan
ka. Ana biyan ka in dai kai trainee director ne za mu biya ka insha Allah.
To wani irin alfanu aka samu a wajen?
Gaskiya ni alfanu ɗaya da zan fara faɗa wanda na samu, mata da ta zo da mijinta, wannan mata kawai primary ta yi, amma ta ce ita kawai so take ta zama director. Mijinta ya ce taya za a yi matarsa ta zama director, mai ba da umarni a fim. Saboda haka na ce mata to gaskiya sai an koma bita daki-daki, za mu koyar da ke daki-daki daga satifike na wata uku, na wata shida, na wata shekara ɗaya har ki tafi shekara biyu. Ana kan haka.
Kuma ta jajirce?
Ta jajirce.
To shi menene ka'idojin ɗaukar ɗalibi a makarantar ka?
Gaskiya in dai diploma za ka yi sai kana da credit guda biyar, amma ragowa kusa-kusai muna duba experience ɗinka. Sun haka duba experience ɗinka, length of experience da kake da shi shine zai determine ɗin course ɗin da za mu saka ka samu professional certificate. Amma once za ka tafi national diploma sai kana da credit guda biyar.
To madalla. A cikin makon nan ne rahotanni suka bayyana cewa jarumi Adam A. Zango ya ba da tallafin karatu ga ɗalibai 101 a makarantar Farfesa Ango Abdullahi International Schools a matsayin tasa gudunmuwar wajen ci gaban al'umma, batun da ke ci gaba da janyo cece-kuce da kuma musayar ra'ayoyi. Ga cikakkiyar hirar da Baraka Bashir wakiliyar muryar Amurka ta yi da Adam A. Zango da kuma shugaban makarantar.
A yau muna nan ɗauke da labarin nan na jarumi Adam Abdullahi Zango, wanda ya ɗauki nauyin ɗalibai 101 a makarantar Professor Ango Abdullahi da ke Zaria. Jarumi Adam Zango ya ce arewacin ƙasar nan na fama da matsaloli da dama, daga ciki akwai matsala ta almajirci da matsalolin shaye-shayen ƙwayoyi. Hakan ce ta sa ya ga dacewar ba da tasa gudunmuwar amma a aikace, maimakon yadda ake cece-kuce akan matsalolin da suka shafi arewa. Ga kuma dalilan da yasa ya ba da wannan tallafi a wannan makaranta.
Na farko da zan iya cewa kan abin da ya ja hankalina na yi wannan abin ba wani abu bane illa yadda naga cewa abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya an fi amfani da gyara da baki ba a aikace ba. So ana samun baraka ta wajen matasa yara ƙanana wanda ba su wuce shekara 15 zuwa 20 ba, waɗanda kuma za ki ga cewa a cikin kashi goma da za a kama a cikin sabgar shaye-shaye ko kuma kidnapping ɗin nan za ki ga har da yara ƙanana wanda ba su ma gama samun cikakken hankali ba ballantana a ce sun ma iya sun san abin da za su da mara kyau ko mai kyau saboda babu su da iyaye sun zama marayu ba mai taimakon su suke kashi sun shiga irin waɗannan abubuwa so abu ne da nake yi tunda nakan yi mutum ɗaya mutum biyu goma sha biyar a boye saboda ni magana ta gaskiya shine kin san duk yadda aka waye gari aka ce kana da large family to za ka cewa idan kai wa wani abu a waje kaiwa wani a waje family ɗinka su ce ga gida ba kai ba wanda suke kusa da kai ungoku za su ce mu ma muna da bukata so wannan abin zai sa ka takura to shi yasa kawai sai naga cewa idan ina bayyanawa zan shiga irin wannan yanayin kuma babu dadi baka yi niyyar yin abu ba a zo a saka ka dole kai ko kuma baka shirya ba ma baka da shi a wannan lokacin so wannan ne ya ja hankali na nace to bari in yi wannan mai gaba daya in san cewa na aje wani sadakatar jariya wanda yau an aka waye gari aka ce bana duniyan za a kalle shi a ce Adamu Zango yayi abu kaza kuma waɗanda suka bani shawara ina da iyayen gida waɗanda suka bani shawarwari akan hakan wanda da na ce musu ma bana so a sani saboda irin wannan abin da na faɗa miki wasu za su zo su ce ka ba su saboda kaiwa wasu mu ma muna bukata ɗan uwa su ce muna bukata so sai na ce a boye abin kawai a yi shi silently dan na san dai iya masarautar Zaria da suka san abin da kuma mutanen da za a yi wa su kadai sun sani addu'an su ya ishe ni so amma sai suka ce no ya kamata a ce in yi wannan abin duniya baki ɗaya ta sani saboda yasa wasu waɗanda suke da irin zuciyar watakila ba su ankara da cewa sun maje kuɗin ma ba san me za su yi da su ba hakan zai iya sa su fito da dukiyar su su ma su taya ni saboda magana ta gaskiya iya aiki cewa yara zamani ya lalace guri mutane kaza matasa ƴan iska ne kaza duk ba shi bane gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fada alkhairi ko kai shiru kuma duk inda kaga cewa wasu mutane suna aikata abin da ba daidai ba to na farko kai amfani da dukiyanka in baka da shi kai amfani da iliminka in baka da ilimi kai amfani da karfinka ko bakinka so saboda haka duka kowane mutum a duniya zai iya taimako sai dai idan bai yi niyya ba shin ta ake majirai almajirai sun yi yawa jira ake gwamnati ta yi bayan kuma akwai waɗanda za su iya taimakawa gwamnatin su rage wa gwamnatin aiki sannan su su yi ba kullum ɗora wa gwamnati kawai za a yi taimakon kana da halin yi kai wa mutum ɗaya biyu uku kowa da ƙarfinsa so wannan dalilin yasa na ce to bari in yi wannan ƙoƙari sannan kuma ai Bature ya ce charity begins at home dole ni ɗan Kaduna ne haifaffen garin Kaduna bazazzage ni ne cikakke don haka bari in fara yi a garin Kaduna kafin in je wani wuri
shin bayan wannan za a dada ba da wani tallafin kuma wani irin ka'idoji ka so a bi domin bai wa waɗannan ɗalibai wannan tallafin
bai da na faɗa miki a baya ba yau na farawa na dade ina yi kuma ba na fatan wannan ya zo na ƙarshe kamar yadda na faɗa na fara da garin Kaduna mahaifata nan gaba zan shiga irin su Gombe Yola Kano da dai shauran jahohin da suke da buƙatar a taimaka musu irin wannan taimakon sannan kuma babu wata ka'ida da na yi a kan wajen wanda zan bai wa wannan tallafi ka'ida ta shi ne maraya saboda duk mutumin da yake da uwa da uba ko yake da wani babba a family ɗinsu ba wannan mutumin zai iya ɗaukan nauyin waɗanda suke neman buƙatar ta karatu maraya shi ne wanda ba shi da kowa yake neman wanda zai tallafa masa so ni ka'ida ta shi ne maraya shi yasa da na tashi sai na bai wa masarauta wani wasu kasan yaran da za su baiwa na bai kai ke har sabga siyasa ma sai da na shiga tsaftar addini na za a baiwa jam'iyyar APC wani kaso daga cikin yaran waɗanda za su kawo marayu da za a basu za a baiwa PDP sannan za a baiwa kungiyar addinin musulunci ta Izala da Dalika haka ne saboda idan yanzu nace miki dan na ba da kuɗin nan sai naga kowa ai ba zai taba yi ba shi yasa ma ba na son yin shi public saboda ma irin wannan challenges din da mutane kamar yanzu yadda ake ta yi ƙarya ne kaza da kaza so ba na buƙatar in tsaya rantsuwa ko in tsaya kare kaina akan wai ni ne nayi ko ko a'a ne ka a bani da wannan dalili lada na a gurin Allah yake saboda haka idan abin da na aikata da gaskiya ne kuma daidai ne nan gaba ma za a ga zan ƙara yi ko ba zan ƙara yi ba shine kawai.
Sannan kuma me ya ja hankalinka ko wani tsari ka bi na zabar makarantar professors school da ke Zaria?
Dalilin da yasa na zabi wannan makarantar ba komai bane illa kokarin da naga makarantar tana yi wajen baiwa yara ilimin addini da na boko, shi ya bani karfin gwiwa ni ma na dauki ƴaƴana na suka so. Kuma shekarar farko da yara na suka yi a makarantar suka dawo, irin yadda naga suna karatun Alkur'ani da karatun abubuwa na boko, sai ya bani sha'awa na ji daɗi sosai. Wannan ne dalilin da yasa na ce to wannan makaranta tana da matukar kokari wajen baiwa yara ilimi, don haka duk sanda nake da ra'ayin tallafawa marayu to zan dauki marayu in shigar da su wannan makarantar. Wato su ƴaƴana a cikin professor suke group of school, sannan kuma professor ita ce uwar makarantun nan baki ɗaya. Su kuma waɗannan yaran da za a baiwa tallafi professor Ango Abdullahi za a saka su. So wato abin da bari ma dai kije abin da yafi ƙara min ƙarfin gwiwa na ji daɗi akan yin wannan tallafin. Kafin in yi wannan tallafin, wannan makaranta su suka fara ɗaukar nauyin ɗana guda ɗaya, ƴaƴana guda uku a makarantar suke, suka ɗauki guda ɗaya suka ba shi scholarship na har ya gama makarantarsa. So wannan abun shi ne a ce idan za ka yi kyauta ka duba abin da ka fi so. To ni kuma wannan makarantar su ne suka yi min abin bajinta, suka yi min abin da ya kamata ni ma idan na da wata hanyar zan iya ba su gudunmawa in ba su. Shi yasa da na tashi sai na zaɓi wannan makarantar. So wannan shine kawai hujja ta da ke gana zaɓi wannan makarantar. Amma nan gaba za a raba kafa, za a tafi garuruwa, za a tafi wurare da dama wanda za a iya ba da tallafi ba ma akan karatu.
Mun kuma samu damar zantawa da principal din makarantar Professor Ango Abdullahi wanda ya ce
sunana Hamza Jibril, kuma ni ne principal na makarantar Professors International Group of Schools Zaria, rukunin makarantu wanda Professor Ango Abdullahi International School tana ciki. So da gaskiya ne Adam A. Zango ya ba da scholarship ta hanyar ɗaya daga cikin makarantunmu, wato Professor Ango Abdullahi International School Zaria, kuma ya ba da adadin mutum guda 101 a wannan scholarship din.
Sannan da ya ba da wannan tallafi, ya ba da ka'idojin yara marayun da za a baiwa, yaya tsarin waɗanda kuka ba din?
Ya ba da adadi na mutum 101 ne, kuma marayu ne da marasa galihu wanda suke zaune a Zaria. Kuma ya kasa scholarship din ne zuwa gida uku. Kashi na farko ya ba ma Zazzau Emirate Council, wato masarautar sarkin Zazzau, na ya ba su slot guda 40, wato adadin yara guda 40 wanda za su karatu daga SS1 zuwa SS3. Sannan kashi na biyu an ba ma jam'iyyar APC ne, wato jam'iyya mai mulki a yanzu wanda take karamar hukumar Zaria, wanda su ma za su bincika a tsakanin al'umma wanda suke jagoranci, za su nemo ɗalibai guda 31 wanda suke ko dai marayu ne ko kuma marasa galihu da suke cikin al'umma. Sai kashi na uku an ba ma jam'iyyar a babbar jam'iyyar adawa ce ta ƙasa, wato PDP, wanda aka ba ma ƙaramar hukumar Zaria adadin mutum yara guda 30, su ma za su bincika su duba su gani a cikin al'umma yara guda 30 wanda suka shiga cikin wannan category na scholarship din.
Mun samu labarin cewar daga cikin marayun da za a baiwa wannan tallafi ya ce a baiwa jam'iyyar PDP da kuma 'yan jam'iyyar APC. Kaka abin yake?
Gaskiya ba yanzu ba mamaki, sai dai nan gaba kaɗan, saboda yanzu haka yanzu ne aka gabatar musu da takardun scholarship din da application form din, saboda kwata-kwata kuɗin an biya shi ne a jiya. So bayan an biya kuɗin jiya, mun ɗauki application forms din nan guda 101, mun rarraba ma wa'innan ƙungiyoyi ko kuma jam'iyyu da kuma Zazzau Emirates, an rarraba musu wa'innan forms din. Yanzu su ne za su duba su ga yaran da suka cancanta da a ba mu wannan scholarship din sai su ba su sai su kawo mana comprehensive list wato cikakken adadin sunayen yaran sun suka kawo mana sannan muke da iko amma
Allah gaida baraka bashir masauraro abin da ya sawaka kenan a shirinmu na yau yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya